Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 10:41, 16 da mita 49 da kuma mita 60 da kuma akan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yayin a tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da safiyar Alhamis 13 ga watan Yuli shekara ta 2017 tare da Baba Yakub Makere da kuma sauran abokan aiki Sahabu Imam Aliyu daga nan birnin Washington DC. Muke marhabin lale ga masu sauraro ga kanun labarai.
An sanda sun fada a jiya Laraba cewa kallon mutane 17 ne aka kashe a jerin hare-hare kunar bakin waki a arewa maso gabashin Najeriya. Shugaban Sudan Umar al-Bashir ya dakatar da tattaunawarsa da Amurka akan dage takunkumin tattalin arziki da Amurka ta dora wa kasar sa. Shugaban Amurka kuma Donald Trump, wanda a baya dauki Paris a matsayin birni mara tsaro, yanzu haka yana kan hanyar sa zuwa birnin Paris.
Kanun labaran kenan.
Our country would like to donate a token $50 million to be given to the victims.
Da farko bari na so mu jajanta bisa rayukan da muka rasa a Mambila da kuma rasuwar tsohon gwamnan jihar ɗan Baba Sutai, wanda ma a zamaninsa ne muka soma wannan batu.
Muryar farko da Turanci ta hamshakin attajirin nan ne Aliko Dangote, yayin da yake mika gudumar kamfaninsa na don tallafa waɗanda rikicin tsaunin Mambila ya tsada da su naira miliyan 50. Wata hadakar kungiyoyin Fulani kuma ta wato suna kira a biya diyya kan barnar da aka yi a tsaunin na Mambila. A Niger kuma kotun tsarin mulkin kasar ce ta yi watsi da kuskuremar da aka yi wa dokokin zaɓe. Ga Grace Alheri Abdu tana tafi da shirin domin iyali.
Assalamu alaikum jama'a. An sanda sun fada a jiya Laraba cewa akalla mutane 17 aka kashe su a wasu jerin hare-haren kunar bakin wake a arewa maso gabashin Najeriya. Yan harin kunar bakin waken guda hudu ne suka kai hare-haren a birnin Maiduguri a daren shekaran jiya Talata, inda suka raunata sama da mutane 20. Galibin waɗanda hare-haren ya rusa da su 'yan tsaron farin kaya ne da suke lura da wuraren da aka kafa shingayen tsaro, a cewar 'yan sandan yankin. Halin na ranar Talata shine hali mafi muni a birnin Maiduguri wanda aka yi a cikin 'yan watannin nan.
Shugaban Sudan Umar al-Bashir ya dakatar da duk wasu tattaunawar da Amurka biyo bayan dage yanke shawara ta ƙarshe akan za a dage takunkumin tattalin arziki da Amurka ta azawa Sudan kwata-kwata zuwa wasu ƙarin watanni uku masu zuwa, kamar yadda wata kafar yaɗa labarai ta ba da rahoton wannan mataki da shugaba Umar da shugaban Amurka Donald Trump ya dauka. Kamfanin dillancin labaran Sudan da ake cewa Suna a takaice ya ruwaito cewar shugaban jamhuriyar Sudan Umar al-Bashir ya gabatar da wata dokar shugaban kasa da ta ba da umarnin dakatar da kwamiti da ke tattaunawa da Amurka kan batun dage takunkumin da Amurka ta azawa kasarsa.
Shugaban Amurka Donald Trump, wanda a baya ya dauki Paris a matsayin birni mara tsaro saboda ayyukan ta'addanci, yanzu haka yana kan hanyarsa zuwa birnin babban birnin na Faransa. Trump zai yi bukin ranar hutu ta musamman na kasar Faransa ta Basel Day a gobe Juma'a idan Allah ya kai mu, bayan tattaunawa game da yaki da ta'addanci tare da shugaba Emmanuel Macron, kana bukin cika shekaru 100 da shigar dakarun Amurka a yakin duniya na farko. Tun da farko a jiya Laraba, shugaba Trump ya faɗa cewar shugaban Rasha Vladimir Putin ya gwammace Hillary Clinton ta lashe zaɓe a maimakon shi. Shugaban ya ce shugaba Putin baya sonsa akan mulki, domin shi yana sha'awar ganin rundunar sojojin Amurka wato sun samu ƙarfi, alhali kuwa shugaba Putin baya son hakan.
To, labaran duniya yake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. An yankewa tsohon shugaban kasar Brazil Luis Inácio Lula da Silva hukuncin ɗaurin shekaru 9 da rabi a gidan yari bisa laifin cin hanci da kuma halatta kuɗaɗen haram. Shugaban wadda galibi ake kiransa Lula ya musanta waɗannan zarge-zargen kuma yana shirin ɗaukaka ƙara akan hukuncin da aka yanke masa. Zai ci gaba da kasancewa kan beli har a gama shigar da ɗaukaka ƙaran. Alƙalin kotun tarayya Sajio Moro ya samu ɗan siyasar mai farin jini da laifin karɓan kuɗin kashe muraba na fiye da dalar Amurka miliyan guda daga wani kamfanin gine-gine kuma ya yi amfani da kuɗaɗen wurin gyara gidansa da ke gabar teku. Wannan na cikin batutuwar rashawa da dama da ake bincike a kai wadda ya zama sanadin da aka yanke wa manya-manyan 'yan kasuwa da 'yan siyasa da dama hukunci.
Masana masu bincike sun kirkiro da wani sabon gwajin jini wadda zai iya taimakawa wurin gano cutar dajin tumbarkuma da ake cewa pancreatic cancer a turance da wuri-wuri ɗaya daga cikin cututtuka mafi haɗari a duniya. Galibin likitocin ba su iya gano wannan cutar dajin tumbarkuma sai lokaci ya ƙure ko kuma sai ya gama illa. Akasarin waɗanda suka kamu da cutar suna mutuwa cikin shekara guda. Sabuwar hanyar gwajin jinin tana amfani da fasahar binciken ƙwayoyin jini na mutane waɗanda saboda cutar sukari ko tarihin iyalinsu akwai yiwuwar su kamu da cutar na dajin wato tumbarkuma. Masu binciken sun ce saboda binciken yadda ake wato an samu kashi 87 an samu nasara wurin binciken da aka yi mai inganci, sannan kuma nan ne ake iya gano wato matsayi na ɗaya da kuma na biyu na cutar dajin tumbarkuman, sannan kuma an yi nasara na kashi 98 cikin 100 na waɗanda aka yi ƙoƙarin kawar da cutar a cikin jikinsu tun ba ta riga ta yi tsanani ba.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta gano wasu manyan kaburbura 38 da aka binne mutane masu yawa a cikinsu a tsakiyar Congo inda rikici ya kashe dubban mutane tun daga Agustan bara. Wannan ne ya kai adadin manyan kaburburan da aka gano a yankin ƙasar zuwa 80 a cewar ofishin aikin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Congo jiya Laraba. Rahotannin Majalisar Ɗinkin Duniya sun kiyasta cewa mutane miliyan 1,300 ne suka rasa muhallansu, sannan wasu 300,000 kuma suka arce zuwa ƙasar Angola makwabciyar ƙasar tun lokacin ɓarkewar rikicin a cikin watan Agusta. Kashe sarkin wata ƙabila da 'yan sanda da sojoji suka yi shi ne ya tado da hare-haren ramuwar gayya da wasu hare-haren kuma tsakanin 'yan bindiga masu biyayya ga sarkin Kamuna Nsapu da jami'an tsaron gwamnati. Labaran duniya kenan, aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ranar Talata a cikin shirin safin wa kawo muku rahoto kan tallafin naira miliyan 50 da gidauniyar Aliko Dangote ta baiwa Hausawa da Yarbawa waɗanda rikici a Sabo Ile Ife yayi wa ɓarna jiya Laraba. Sannan jiya Laraba Hamshakin Attajirin ya miƙa gwamnatin jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya wani tallafin naira miliyan 50 a zaman gudumawa ga waɗanda rikicin da aka yi a tsaunin Mambila ya janyo wa hasara.
Allah ba da rashin da aka yi kuma da wannan nake so na bada namu tallafi na taimakawa da rikicin Mambila ya shafa da kuɗi naira miliyan 50. Ta fatan Allah kare na gaba. Bayan haka wannan batu na noma rake da shinkafa a shirye muke ma mu fara wannan aiki kuma zai taimaka wajen samar da ayyukan yi da kuma taimaka ƙasa. Dole ne mu tashi wajen haɓaka harkar noma. Da yake nashi jawabin gwamnan jihar Taraba Acting Director Dissa Insiaku, wanda ma shine ya tarbi dan kasuwan, ya soma ne da bayanan matakan da gwamnatin jihar ke dauka yanzu domin maido da doka da oda a yankunan da kicin ya shafa.
Kamar abin da ya faru a Mambila, gaskiya abin da zai ba mutum fushi ne, ba abin da ya kamata har ikai ga fada da kashe-kashe ba. But tunda ya faru, muna nan muna roƙon mutane su yi hakuri da juna, tura mutane kuma su roke su. Mun gode Allah dai komai ya kwanta, kuma muna kokarinmu gaskiya mu tabbatar cewa zaman lafiyan ya zama na dindindin. Su kuma wanda sun yi laifi mu ba za mu bar su ba, za mu yi yakacin kokarinmu mu hukunta su.
To Allah bai kome gwamna zai ce kuma game da batun noman shinkafa da na rake da kamfanin Dangote zai soma a jihar Taraba.
Zuwan Dangote gaskiya zai yi taimako kwarai da gaskiya, don mun ba shi filin yin noman shuga, shi kuma zai taimaka ma mutane da outgrower scheme, don shi ne babban abin da zai taimaka ma talakawa su sai su noma sugar nan su kawo kamfanin sa a siya ka gan talaka shi ma zai same amfani a ciki da noma sugar kan Dangote tunda ya riga ya sa zuciyar shi shi mai yi ne kuma na tabbatar zai taimaka mana
jiha Taraba jiha ce da ke da albarkatun noma kuma kamar yadda ma bincike ke nunawa jama'a da dama ne ake sa ran za su samu ayyukan yi da zara an soma wannan aiki na noman shinkafa da rake Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
idan ana da raye da uwa ake in ana maganar Najeriya to ai ta arewa ta na gaba tunda barkwa to da
a gefe ɗaya kuma haɗakar ƙungiyoyi da suke kare muradun Fulani da ake kira GAN a takaice sun yi barazanar za su tafi gaban kotun ƙasa da ƙasa saboda zuwa yanzu ba su gamsu da irin matakan da gwamnatoci a matakai daban-daban suke ɗauka kan wannan rikici da aka yi tsaunin na Mambila ba kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin Alhaji Sale Binyari ya yi bayani
to abin da muka gaya ma duniya kenan kuma muru karoki gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki ba tare da ɓata lokaci ba akan wannan barnan da aka yi mana kuma mun kira gwamnatin tarayya har yanzu ta yi maza-maza ta biya diya na wannan barna da aka yi na rayuka da kuma dukiyoyi gidajen mutane da aka kokona da kuma dabbobin da suka bata wasu kuma suna hannu yan ta'addan kabilar Mambila bayan wannan kuma muna kiran kotun duniya wato International Criminal Court of Justice ba tare da bata lokaci ba ita ma ta taho cikin wannan abu ta zo ta yi bincike ta kama waɗannan mutanen da muka kira ta kama in gwamnatin tarayya ba za ta iya kama su su ana kamar sun fi karfin doka
shi ma mai magana da yawun kungiyar Pastoral Resolve Sale Momale ya ce abin da zai fi shine kawai gwamnatin tarayya ta kafa dokar ta bace a jihar Taraban
wajibi ne gwamnatin tarayya musamman idan aka yi la'akari da take-taken gwamnatin jihar Taraba da na karamar hukumar Sardauna da yanda ake zargi da hujjoji kwarara cewa su ne suke rudo ta wannan rikici a dakatar da wannan gwamnati domin a samu kafa na tabbatar da zaman lafiya da walwalar jama'a
to sai dai gwamnatin jihar Taraba Darius Ishaku ya ce babu wani ci gaba da za a samu a halin kunci da tashin hankali saboda haka ya gana da mukaddashin shugaban kasa Professor Yemi Osinbajo inda ya nemi gwamnatin tarayya ta kara yawan jami'an tsaro a jihar domin inganta zaman lafiya mai dorewa
ba wanda yana son rashin zaman lafiya kuma duk wanda bai samu lafiya ba balle mu gwamnati ba lafiya wani aiki zaka yi ma jama'a tun kuma ba wurin nan ba Mambila yana kaman zuciyar gwamnati zuciyar state government da federal government duka saboda ni anda federal government ta yi wanda za ta yi mana makeken dam na ciro mana wuta ba wanda zai zo na shiru saboda haka dukkan mu kai da kwarkwatan mu mu kai shi can amma in Allah ya yarda abinda shi attin shugaban kasa yana yi da yaddan Allah ina gani ba za mu samu matsala ba na roka tura mana mutane sun tura sosai dukan su suna aiki wuri ya kwanta ina son roka kuma cewa a bar su da wani su dan tsaya wurin da tsawon lokaci don mu samu kwanciyar hankali
Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
tafiya mai dawowa ba dan adam ba komai ne ma fitina ba a san karshe ba
tafiya ba dawowa ba dan adam ba komai ne ma fitina ba a san karshe ba
To kotun tsarin mulki a jamhuriyar Niger ta yi watsi da gyaran fuskar da majalisar dokokin kasar ta aiwatar kan dokokin zaɓe a watan jiya ga rahoton da Suleiman Mumini Barma ya aika mana
To lalle an kawo gyaran fuska akan hukumar zaɓe saboda yanzu hukumar zaɓe ta dindindince ba wai sai zaɓe ya karato ba a girka hukumar zaɓe kuma wadda mutanen da ke cikin ta suna da wadadi na shekara 6
mataimakin shugaban majalisar dokokin kasa Irosani kenan yana mai bayani a washegarin zaman da majalisar dokoki ta gudanar don kuskure wasu dokokin zabe to amma da take bayyana matsayinta akan waɗannan sauye-sauye kotun tsarin mulkin kasa ta ce an saba wa kundin constitution matakin da yasa Salisu Ahmadu wani dan rajin kare demokradiya janjinawa kotun
ita kotun Allah mata albarka kuma ta ci gaba da watsa da abubuwan da bai halitta ba abin da shi kundin zabe da kundin kasa da dokoki na kasa ba ana yin sufuri dan saboda mutum guda ana yin sai dan saboda kasa gaba daya don al'umma ta samu sahala.
Abin tuni shirin aiwatar da gyaran huska wa dokokin zabe ya haddasa tayar da jijiyoyin wuya tsakanin yan adawa da masu linjaye. Lamarin da yasa yan adawa kauracewa zauren majalisar a yayin tantauna wannan batu. Saboda haka masanin doka Maitre Larwana Abdulrahman ke ganin wannan takaddama a matsayin ɗaya daga cikin manyan dalilan da suka jefa masu linjaye cikin halin tafka kurakurai.
Zancin zabe na ƙasa ba ƴan siyasa kawai ya shafa ba, tun ƴan ƙasa su ne suke zabe, ya shahe su musamman. Ya kamata a saurari kowa, a saurari tsokanin shi, a ga irin abin da yake iya kawowa musamman ma ƴan siyasa, ƴan ɓangaren adawa da ƴan ɓangaren ba ruwanmu.
Matsayin na kotun tsarin mulki dangane da wannan yunkuri na gwamnati da haɗin kan ƴan majalisar dokoki wani abu ne da ke ƙara wa jami'an fafutuka ƙwarin gwiwa a faɗi tashin da suka sa gaba don tabbatar da demokuraɗiyya a Niger. Inji Abdu Idi.
Iko shi yake tsaye da iko, ai tsarin kenan na demokarasiya. In dai fannin demokarasiya ne ake, kuma gwamnatin da yake ta maka daga demokarasiya dole ne ya bi abin da ta faɗi.
Yanzu dai ya rage na gwamnati ta sake gabatar da wasu ƙudurorin tare da ɗaukar matakan kaucewa ‘yar gidan jiya. Yayin da a ɗaya ɓangare masana ke ganin ya zama washi shugaba Isuhu ya hamzarta ɗaura aniyar shirya zaben cike gurbin ɗan majalisar dokokin ƙasa mai wakiltar Maraɗi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Sule Mumuni Barma agogonmu na cewa yanzu karfe 1:17 na dare. Kwamitin wucin gadi da Majalisar Wakilai ta Tarayyar Najeriya ta kafa game da kokarin rage wato kudin aikin hajin bana yana wani yunkuri. Za mu kawo muku wannan rahoto cikin shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu. Kuna sauraron waɗannan shirye-shirye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A gyara zama ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka hoiba. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Ni mutumin Urobo ne daga Delta, amma na Adamawa. Matana ‘yar Adamawa ce, mijin Kano matana, Inyamiri daga Abia State. Ana batara baka sa.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da bada gudunmuwa ga yunkurin ganin ci gaban Najeriya tsintsiya madaurin ki daya, biyo bayan matakan da waɗansu tsirarru a ƙasar ke ɗauka, da masu kula da lamura ke cewa idan aka yi sake lamarin na iya tsinduma ƙasar cikin wani halin tsaka mai wuya. Yau shirin domin iyali ya isa birnin tarayya Abuja, inda muka nemi jin ta bakin waɗansu da suka amfana da kyakkyawar zamantakewar yarda da juna tsakanin yankunan ƙasar, da kuma illar da suke ganin tana tattare da yunkurin raba kan ƙasa. Wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da Mr. Sony Onidafe, wani ɗan shekaru 61 da ainihinsa ɗan yankin Niger Delta ne, amma aka haifa yake kuma rayuwarsa a jihar Adamawa, da kuma Fatawu Mustafa. Shi kuma bayarbe ne, amma aka haife shi yake kuma zaune a garin Kaduna. Madina ta fara da tambayar Mr. Sony Onidafe yadda yake ganin wannan lamarin, sai ya bayyana cewa
duk mai neman raba ƙasar nan bai san tarihin Najeriya ba. Ina jimita yau Adamawa State, lokacin da aka yi zanga-zangan fari, na ga abubuwan da suka faru. An kashe mutane kamar dabbobi, iyalai sun rabu, aka zaka yaki mutum shekara uku, mutane sama da miliyan ɗaya sun rasa rayukansu, iyalai sun rabu, har yau ma ba su juna ba. Duk mai neman a raba ƙasa gaskiya bai san masaran da zai biyo wa mun ba. Irin mu ga munan, ni ainihin na babana ya bar Midwest yanzu Delta a 1950 da jirgin ruwa har Jimeta Yola. Cine mai hoto na fari a Adamawa Province a lokacin. Ina shekara 61 yanzu a Jimeta kaife ni. Yana shekara 64 a Jimeta kaife shi. Wanda nake bi mace 63 a can kaife ta. Dukkanmu a can kaife mu. Yanzu ina da jikoki ana ba san Delta ba jiku kina ba su ma san ko ina ba sai Jimita magana ba kasa beta su ba ni yanzu dan ce ina fada mutane kullum ni mutum urubone daga Delta amma Adamawa matana yar Adamawa ce mijin Kano matana inyamre daga Abia State
saboda haka ina batu raba kasa
ina batu raba kasa
batu ya kake kallon wannan batu
to indai ana so abun adalci to a fara kallon sa daga me ya jawo haka abun da ya jawo haka shine lalacewar jagoranci mun rasa jagorori na gari ba waya arewa ba gaba daya a Najeriya ba ya zama na muna zama ne na gafiya tsira da na bakin ki saboda haka ba mu da jagorori ba mu da shugabanni to shi kuma in Allah ya so ya jarraba al'umma da masifa to sai ya lalace shugabanninta in shugabanninta suka lalace jagororinta da tawa da za su yi magana aji ya zama na an daina jin maganar su saboda me sun zubar da mutuncin su yara sun taka wannan shine babban masifar da ya same mu yanzu abin tsoron shine lokacin da Allah ya so ya halakar da samuda sai ya kawo wasu yara da suka ki jin maganar manyan su daga nan sai fitina ta tashi daga nan suka je suka shanaka ta salu daga nan Allah ya sanya musu azabar da gaba ɗaya ya shafe su gaba ɗaya to wannan shine abin da ya taso a Najeriya yanzu samari ne daga kudu maso gabas suka tada fitinar cewa su sai su raba kasa daga bangaren mu sai aka samu wasu samari sai ga cewa to su fa sun gaji da wannan abin saboda haka su ma suka abin abin da mu saba gani a Arewa shine magana manya suna magana yara sun ki sauraron su amma a karo na farko a yau sai gashi manyan suna magana na farko a gwamnatin Kaduna ya magana cewa a kama su sun ce duk abin da ma za a yi ai gwamnatin Sokoto ya magana shi ma sun ga masa cewa duk abin da zai ma yi yanzu Alhaji Aliko Dangote ya magana shi ma ga abin da sun maida masa martani saboda haka ya zama da cewa arewa ma da ake takama da ita cewa akwai tarbiya akwai bin na gaba akwai wayewaye da sauransu abin ya kai intaha da yau samaran arewa suna ganin cewa sun faga gida irin wannan tsarin sun gaji da wannan
maganar tarbiya yanzu ya tunasar da ni alal misali yanzu a ce a waye gari wannan bukata na matasan nan ya tabbata to ai kuwa kamar yadda Sani Mani Dafe ya faɗi akwai matsaloli sosai da za su taso musamman ga kaman ga iyalai kamar su Mr. Mone Dafe to yaya kuke ganin yadda abin zai shafi zamantakewar kasa
ai wato rigimar ta wuce inda ake zato in aka ce yau an raba Najeriya yanzu ke dauki yankin arewa ki kalle shi yau an raba Najeriya ba mu da banki ko kwaya ɗaya na dan arewa ina kudin yan arewa za su tafi shin banda jaiz duk zamu kwaso kudin mu dawo da su kuma ya za a yi mu karbo wannan kudin na jaiz din mu dawo da su jaiz dan shi kadai ne ba shi kansa ma jaiz din kashi 60 ne nake ji da hannun yan arewa sauran sun shi ma a hannun yan kudu yake saboda haka in ki kalli wannan bangaren kawai bangare ɗaya kenan ki kalli cewa yau in ka ce ka raba Najeriya ta ina dan arewa zai dauki in ma a dauka yana da abin da zai sayar a kaso Duja ta ina zai fita da shi sai dai ya koma ya ji ya samu in yamurin ko ya samu bai rabe ya roki shi azzikin cewa to shikenan mu hada yarjejeniya sai an raba ba a raba kenan sannan shi kansa in yamuri shine yaya zai da duke tasa da yake cewa yana da dala biliyan yana da kadara ta sama da dala biliyan 40 a arewa saboda haka tun farko ba inda zamu zauna mai kan musulmi mai kan mu adalci zamu kalli cewa to ai abin nan ma gaskiya ba wai magana ba mu rabu bace magana ce ta a zauna a gyara kuma ni abin da kullun nake faɗa shine gyaran Najeriya yana hannun samarin Najeriya in sun ji wa kansu kiyamul laili sun tashi sun tsaye sun kalli abin da ya kamata su yi to fallahi alhamdu in busi ba to muna kallo masifa za ta faɗa mana
so ni ka yarda cewa gyaran Najeriya tana hannun matasan Najeriya
kana hannun matasan Najeriya amma kuma dattabai suna da ayyuka sosai ya kamata mu sami dattabai da su ce to su daga yau su dena maganan jiha ko party ko addini ko kabila ko ne abu a samu dattabai da su ce addinin su Najeriya jiyar su Najeriya kuma nasu da zama kasan gaba daya yanzu ana ganin su ana maganan su tanku ya kasai shekaru kusan 90 ina maganan
ya wuce
ma ba AK Clark shimaka Obasanjo dukkan su da ya kamata a ce su ne dattabai su yi magana a ji su yau ba a jin su zan roke su daga yau don Allah su fara tunanin kasan nan gaba domin inda shi prof ya fada raba kasan ba zai yiwu ba su ina mare masu neman araba din jiyoyin su guda biyar ne kuma suna nan tsakiyan kasa a turanci aka ce landlocked su mutanen rivers bayelsa suka ce ba su taɓa yadda su bi su kuma ba inda sun bi su kuma nan baya domin an ci mutuncin su saboda haka duk abin da ya faru mu yafi juna mu sake lale mu ci gaba da zama zaman mu tare a kasa daya yafi amfana akan wai araba in araba yanzu kowace zone kowace region ko ta ya zai ko an rabu gaba daya ne ko an araba zuwa jihohi ko zone by zone region akwai masarai a kowane region araba ma misali in ka samu mutum bata ma ta numan division an ba su ta wurin umbulawa mutanen bare mutanen yungur da suke numan division za ci zalin su in ka je Adamawa province akwai mutanen Kilba akwai mutanen Bura akwai Fali akwai Yaruka kala kala za a ci zalin juna saboda ka ba inda ɗan adam na zama da ba a danya juna bokina in ka ga ana zaman lafiya a wuri taro ana cin ana danna wuri ana na shi adalci ana mishi rashin adalci saboda ka ba inda ba samun masalla abu daya zan roki ɗan kasa su mu yankuri mu gyara halayen mu inji mutanen rotation agency kar babare change begins with me in ka neman change ka san ka fara canja kanka mun canja kanmu ne yanzu mu ya muke tunani ya muke abubuwa an mu samu mulki ya mu samu kujera yau menene zamu yi da kujeran an mu so mu gyara kanmu don mu gyara kasan gaba daya
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu sake komawa kanan daban Najeriya domin ci gaba da jin bayanan dattijai da muka gayyato a wannan zauren kafin mu sake komawa birnin tarayya Abuja mu dora inda muka tsaya yau yanzu dai a madadin wakiliyar mu Madina Dauda da ta taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abu daidai da sautin shirin da bada umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa da kuma ganin ci gaban kasancewar Najeriya tsintsiya madaurin ki daya da alheri
kai mata sune duniya sune dadi duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin
to a gaida malamai karfe 1 da minti 27 da ƴan kai hal yanzu kuma mun zo ga shirin mu na karshe labarai wannan karon a takaice
masana masu bincike sun kirkiro da wani sabon gwajin jini da ka iya kai taimakawa gano cutar dajin tumburkuma da ake cewa pancreatic cancer a turanci da wuri-wuri ɗaya daga cikin cututtuka mafi hatsari a duniya galibin likitoci ba su iya gano wannan cutar daji na tumburkuma sai lokaci ya ƙure ko kuma ya yi illa akasarin waɗanda suka kamu da cutar suna mutuwa a cikin shekara guda sabuwar hanyar gwajin wannan tana amfani ne da fasahar binciken ƙwayoyin jini na mutane waɗanda suka wato saboda cutar sukari ko kuma tarihin iyalinsu akwai yiwuwar su kamu da wannan cutar dajin tumburkuma masu binciken sun ce saboda wato sabo binciken ya yana da tabbacin kashi 87 daga cikin 100 na ingancin gano matsayi na 1 da na 2 na cutar dajin kundum sannan kuma an yi nasaran kashi 98 daga cikin 100 na kawar da cutar a jikin waɗanda bata riga ta musu illa ba ɗan sanda sun faɗa a jiya Laraba cewar akalla mutane 17 aka kashe su a wasu jerin hare-haren ƙonar bakin wake a arewa maso gabashin Najeriya wannan ɗan harin ƙonar bakin waken guda hudu ne suka kai wannan hare-haren a birnin Maiduguri a daren shekaran jiya Talata inda suka wato raunata sama da mutane 20
to madalla a gaishe ka da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nan na safe sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku saurari hira da shugaban kwamitin majalisa na akan kokarin rage kudin aikin hajin bana yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Jimmy Cook da ya rika masa a nan ne sa Abu Imam Ali zan dakata ki sallama da ku mu zama lafiya